تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. باين الله wannan addini namu addini ne na rahama, addini ne na jin kai, addini ne na adalci, addini ne na gaskiya, addini ne na amana, addini ne na mutunci, addini ne na hadin kai, addini ne na soyayya, addini ne na taimakon juna, addini ne da aka gina shi akan tsafta da tsaftacewa, shawara da nasiha, umarni da kyakkyawa da hani da mummuna. Allah ta'ala ya siffanta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa al'umma ce da Allah ya siffanta ta gaba ɗayanta da wasu manya-manyan siffofi guda uku. Yace kuntum khaira ummatin ukhrijan linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah ta'ala yace kun kasance khaira ummatin, duk wata al'umma da aka yi a baya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fita. Duk wani daraja da aka bawa al'umman da suka gabata, an bawa al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama darajar da tafi wannan. Duk wani sharri da Allah ya tunkuɗewa al'umma, Allah ya tunkuɗewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da wannan. Wannan yasa Allah ta'ala yace kun kasance khaira ummatin amma ukhrijan linnas, an fitar da ku linnas don mutane, don amfanin mutane. Wani amfani ne? Ta'muruna bil ma'ruf, aikin ku shine duk wani sanannen abu a shari'a, duk wani sanannen abu a hankali, duk wani sanannen abu a al'ada mai kyau, to kuna umarni da shi, kuna yin sa, kuna karantar da shi, kuna yada shi, kuna koyar da shi, kuna kuma bashi goyon baya. Haka duk wani abu abin ki wanda shari'a ta yi tur da shi, hankali lafiyayye ya yi tur da shi, al'ada mai kyau ta yi tur da shi, to kuna fada da wannan, kuna watsi da wannan, kuna hani da wannan, kuna kawar da wannan, ko ba ku ba da goyon baya akan wannan. Sannan sai Allah ya ce kuma kuna yin imani da Allah. Sannan Allah ya ware muminai a cikin suratu Tauba, ya ƙara siffanta su da waɗannan siffofi, ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, da muminai maza da muminai mata shashinsu masoyan shashi ne. Allah ya siffanta su da wannan sifa, sai ya ce suna umarni da kyakkyawa, suna hani da mummuna, suna tsayar da sallah, suna bada zakka, suna yin da'a ga Allah, suna yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala zai yi musu rahama. Sannan Allah ta'ala ya ce la khaira fi kathirin min najawahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah ta'ala ce babu wani alheri cikin ganawarku, cikin taruwarku, cikin haduwarku, cikin kungiyoyinku da dariƙunku illa man amara bil ma'ruf, shi wanda yake umarni da ayi abin kai, abin kirki. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin, shi wanda yake umarni ayi sadaqa, a taimaki masu rauni, a tallafa wa marasa shi, a taimaki marasa shi. Allah ya ce wannan taron na yarda da shi, ko kuma ya umarni da kyakkyawan abu, aw islahin bainan nas, ko kuma ya kawo abin da za a kawo maslaha da fahimtar juna tsakanin jama'a. duk wanda ya aikata haka wato dan neman yarda Allah Allah zai bashi lada mara iyaka daka daga wannan ayoyi zamu gane manufar addinin musulunci shine samar da al'umma tsaftatacciya tsarkakakkiya mai san juna ba hasada ba keta ba mugunta ba sharri ba nunkufurci babu gillu babu kiyayya babu gaba musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi kada ya mika shi a zalunce shi kada ya cuce shi kai zubar da jinin sa kai ci dukiyarsa kai ya ci mutuncin sa ba dayan ku ba shi da cikakken imani har sai ya so ma dan uwansa irin abin da yake so wa kansa wadannan manufofi na nasiha da ba da shawara da yi wa juna addu'a da fatan alheri da shi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafifici dukkan al'umma in kaga dan uwanka zai yi kuskure kai man nasiha ka bai shawara kai masa addu'a in kaga yana abin kirki ka karfafa masa zuciya ka karfafa masa zuciya kai masa addu'a ka bai shawara wannan zai sa masu yin abin kirki su kara daraja masu yin abin kuskure kuma su ga ana musu addu'a ana jawo su a jiki ana musu gyara sai ga al'umma ta ci gaba wani mutum ne aka jarabce shi da shan giya amma kuma masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama duk da ya je ya sha giya amma baya fashi sai ya je makaranta inda ake karantar da tauhidi ake karantar da sunna babban makaranta malamin ta manzon Allah darasin ta Qur'ani da sunna daliban ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mazaunin makarantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yazo aka shinshina aka ji warin giya sai a samu tsabga sai a masa bulalar giya yau da gobe har ya saba ya shawo giya ya zo makaranta kuma a masa bulala bai daina shan ba bai daina zuwa makarantar ba ko ba daina masa haddi ba sai wani yana gefe shi abin ya dame shi ya akai wannan mutum kana zuwa makaranta kullun kana jin wa'azi sannan kuma ana maka haddi kullun kuma ga ka a zamani mai daraja a kusa da manzo mai daraja cikin makaranta mai daraja amma kuma har yanzu baka daina ba sai yace kai ku Allah ya la'ance ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'in alaihi shaytan la tu'in alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yace kakka taimakawa shaydan a kansa duk da ka ganshi haka hakan nan to masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama in ka tsine masa to ka ƙara tura shi shaydan ya ƙara jansa amma in kace Allah ya shirye ka Allah ya ganar da kai Allah ya maka rahama Allah ya yafe maka Allah ya sa ka gane kuran da kake ka gyara to ka taimake shi amma in kace Allah ya tsine maka to ka kore shi ka ƙara taimakawa shaydan ya ƙara jansa ciki watakila sai ya daina zuwa makarantar kagan bai zo makarantar ba ba ma wanda ya ganshi kuma ya ci gaba da shan giyar kuma a daina masa haddi kuma ya ƙara da wani laifin ya ƙara da wani laifin wata ran ba yace ya ban musuluncin baki daya sadakan kaga mutun yana kuskure jawo shi zakai shawara zaka bashi taimakon sa zakai sai kaga ya rage wannan abin da yake wata rana sai kaga an samu ci gaba manufar addinin musulunci shine ya samar da manyan abubuwa guda biyar a cikin al'umma da wasu abubuwa guda shida na kyautata rayuwar jama'a na farko shine tsare addini wannan addinin na Allah ne duk wanda yayi shi Allah zai so shi wanda ya so shi Allah zai so shi wanda ya taimake shi Allah zai taimake shi wanda ya karfafa addini Allah zai karfafa shi wanda ya mutunta addini Allah zai mutunta shi wanda yake goyi bayan addini Allah zai goyi bayan sa wanda yake karfafa ilimi yake karfafa tarbiya yake karfafa halaye mai kyau Allah zai taimake shi shine hifzuddin kiyaye addini abu na biyu kiyaye rayuka Allah baya son a yi kisan kai baya son a zubar da jini baya son a ci zali baya son a gusar da rai ba tare da haƙi ba an kiyaye haƙin musulmi an kiyaye haƙin wanda ba musulmi ba an hana ta'addanci an hana fashi an hana duk wani abin da zai sa a zubar da jini ko a kashe mutum bigair haƙi musulmi ma asumu damu ne da musulmi yake wajibi a kiyaye ransa ba a zubar da jinin sa in ba kota aka kai shi ana zargin sa da cewa yayi kisan kai kota ta yi bincike ta tabbatar yayi kisan kai to sai ta duba kalar kisan kan na ganganci ne ko na kuskure ne ko kuma na gangancin kuskure ne akwai ganganci a ci akwai kuskure ba kuskure gaba ɗaya bane ba ganganci gaba ɗaya bane to idan ta gano kisan nan da mutun yayi na ganganci ne to ana ba shi dama guda uku ga waɗanda aka yi wa kisan kan ko dai su su ce lalle jinin dan uwansu suke so sai shari'a ta bada umarni shi ma a kashe shi an-nafs bin-nafs ko su ce diya suke so sai a duba girman diyar da za a dora masa a karba daga gare shi ko kuma su nuna sun yafe masa a ce tashi ta ci idan kisan nan da yayi na kuskure ne shi ma ba za a bar shi ya tafi ba an gano kisan da kuskure ya yi to ba za a bar shi ya tafi ba sai ya biya diya raƙumi 100 ko saniya 200 ko ya biya rago 2000 ko dinare 1000 ko dirhami 12,000 ko kuma a duba kwatankwacin naira miliyan 100 nawa zai bayar a shekara uku da shi da danginsa kowa sai an dora masa wannan harajin cikin danginsa a ce to dan uwanku ya yi kisan kai amma da kuskure kai alaji kawo kaza kai alaji kawo kaza kai alaji kawo kaza a ba su shekara uku su hado waɗannan miliyoyin a bawa dangin wanda aka kashe duk da haka a ce kuma duk da haka kuskuren da kai din sai kai azumi guda 60 a jere bayan ka biya diya ga dangi to tsakaninka da Allah kuma sai ka azumi 60 tunda ba baiwa yanzu da za a je a siwa yanta da wannan ne aka tsare rayukan jama'a idan bai kama da ganganci ne ana wasa amma ba a yi niyyar kisa ba ana ganganci amma ba a yi niyyar kisa ba mutum ya mutu sai a sa masa diya mugallaza idan ana karɓar raƙuma haka kawai shi sai an karɓi masu girma masu kauri masu manyan shekaru don a ƙara masa nauyin abin da yayi din dan gobe kada ya ƙara tare da kuma sai yayi azumi guda 60 wannan duka an yi ne domin a tsare rayukan jama'a sannan na uku a tsare dukiya musulunci ya hana cin dukiyar jama'a ya hana sata ya hana fashi ya hana kwace ya hana algus ya hana cin kudin ruwa ya hana ha'inci ya hana zamba ya hana damfara duk wata hanya da dukiya wani za ta shigo hannunka ba shari'a ce ta yadda da hanyar ba ya hana wannan saboda tsare wa mutane dukiyarsu ya dauki mataki mai tsauri akan yan fashi da makami ya dauki tsauri sosai akan barayi ya dauki mataki mai tsauri akan waɗanda suke lalata dukiya saboda a samu tsari akan dukiya sannan kuma mutunci ya hana kage ya hana sharri ya hana zubar da ya hana duk wani kalma da zaka faɗa wacce akwai kage ko sharri ko bata suna a ciki idan ka kasa kare kanka ai maka bulala 80 a daina karɓar shaidarka kuma a ce kai fasiki ne a buga a jarida ka wani ya ƙara mu'amala da kai ta mutunci saboda kana wa mutane kazafi kana musu sharri sannan ya kare hankali ya hana shan kwaya da saida ita da sarrafa ta da duk wani abu da zai sa maye ya sa ta bele ya sa marisa musulunci ya dau mataki akai ya hana kullu muskirin kham wa kullu khamrin haram ya hana wato bata nasaba ya hada zina ya hana zina ya hana luwadi ya hana madugo ya hana neman dabba ya hana duk wata hanya da za a je a biya sha'awa ba wacce shari'a ta amince ta aure ba yasa anan ne muke ƙara jinjina godiyar mu da mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da ya amince ya tura doka majalisa wacce ta haramta auren jinsi wannan abin ba karamin bajinta bane wannan abin an yi shi a lokacin Jonathan aka kai majalisar ƙasa da kyar aka samu amincewa mafi yawa suka sa hannu akan wannan doka da ta haramta auren jinsi a Najeriya baki daya amma jahohi ba za ta yi tasiri ba sai jahohi sun yi idan jahohi suka yi to an toshe kofa mai tsanani an toshe kofa mai mahimmanci kuma an taimaki al'ummar musulmi da mu da muke ta yin aikin yau da gobe mu muke ga abin da ake ta kokari suna nan ana ta turo kuɗi daga ƙasar waje ana ta turo miliyoyi daga ƙasar waje cewa a samu ko a Kano ko a Sokoto ko a Bauchi ko a Maiduguri a manyan jahohin nan na musulunci a samu wata rana mace ta auri mace a fili ko namiji ya auri namiji a fili ko wani namiji ya juya kansa ya koma mace ya ci gaba da mu'amala akan mace a kira male a sa female ko wata mace ta juya ta koma namiji aje da ce mata female a koma ana ce mata male ta shigo masallaci a bata limanci da mace ce amma ta koma namiji ko kuma wani da namiji ne shirye juya ya koma wata hajiya aje a daura masa aure a matsayin hajiya wannan abun hatta turawan suna kyamarsa domin da wannan Trump yayin campaign kuma ya ci zabe a Amurka yace in ya ci zai hana auren jinsi kuma aka zabe shi ashe su ma turawan ba sa so mu kuma sai dan noma na ake da sunan yanci da sunan dama mun sha tashin gayya samari an jefa su cikin talauci da wahala da san zuciya su yi taro cewa za a yi aure da namiji da namiji mu je mu tarbatsa su yau kungiyoyin kare yancin dan adam su zo su ta surutu su ta rubuce rubuce cewa mun danna yancin dan adam to idan akai doka kun ga yanzu ba ruwan musulmi da mun kama ka sai mu kai ka kotu alkali kuma ya yanke maka hukunci kuma duk wanda ya auren daga waje ya shigo Najeriya to a certificate din ya lalace ko da ba a Najeriya kai auren jinsi ba ko ka canza jinsi ba inda ka shigo Najeriya to ya lalace ba za a karbe ka ka koma wata kasa a mai da kai mace ka shigo Najeriya mu karbe ka a matsayin mace ba ba za ka je kana namiji a mai da kai mace ko kina mace a mai da kai namiji ko kuma wani kato da wata katuwa su zo taro ko su zo hotel su shirin da suke har masallaci nan gaba sai an dinga daura irin wannan aura limamin da bai daura ba shi ma yana da laifi to kara a ce limamin da ya daura yana da laifi ko a coci ko a masallaci in aka kama mutun ya daura auren jinsi da limamin da shedun da waliyin duka a kama su a daure su dai yana cikin dokar saboda wannan abu ba karamin bajinta bane turawa mun san ba za su ji dadi ba masu kare yanci da ana ba su ji dadi ba amma mu wannan abin ya mana dadi ya mana farin ciki saka mai girma gwamna muna maka godiya Allah saka maka da alheri yan majalisa da aka kai muku wannan doka mun sa muku ido muna jira nan da nan ku sa mata hannu ta fara aiki a jiha domin ƴaƴan mu da jikokin mu muke ji a nan baya bayan mu muke ji mu san me zai faru ba in har aka ce an wayi gari namiji ya auri namiji mace ta auri mace namiji ya koma mace mace ta koma namiji to an shiga musifa ba a san irin bala'in da zai faru cikin al'umma ba saboda muna roƙon Allah ya saka wannan gwamna da alkhairi dan majalisa ku kuma muna muku addu'a Allah ya saka muku da alheri ku yi gaggawa mun ga sanarwa a BBC mun ga sanarwa duk duniya ta dauka wasu na suka wasu na yabo amma mu yabo muke akan hana auren jinsi kuma muna godiya Allah ya sa wannan doka ta zauna Allah kuma ya sa alkalai da yan sanda da sauran jami'an tsaro su bata goyen baya a hana wannan fasadi a hana wannan barna kada a karo mana wata musibar a cikin wacce muke ciki kada a karo mana wani bala'i a cikin wanda muke ciki kada a karo mana wani tashin hankalin a cikin wanda muke cikin ma ya ishe mu muna neman mafita balle a karo mana wanda yafi wannan muni muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke kokarin sai sun cuso mana wannan bala'i da wannan musifa da wannan tashi hankali sabo Allah ta'ala ka tarwatsa su ka tarwatsa aniyar su Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kaskanta kafirci da kafirai Allah ka taimaki masu taimakon addini Allah muna roƙonka ka kare mu ka kare zuriyarmu ka kare ƴaƴanmu ka kare matanmu Allah ka inganta tarbiyyar ƴaƴanmu masu tarbiyya ka ƙara musu tarbiyya marasa tarbiyya Allah ka inganta tarbiyyarsu masu shaye-shaye Allah ka shiryar da su masu bacin waya Allah ka shiryar da su marasa aikin yi Allah ka ba su marasa ilimi Allah ka ba su masu kangararrun ƴaƴa Allah shiryar musu da su masu shiryayyun Allah ya ba su shiriya masu arziki mai kyau Allah ya ƙara arzikin wanda arzikin su ya kare Allah ya dora arzikin wanda suke zaman lafiya da iyalansu Allah ya ƙara zaman lafiyar wanda ba su da zaman lafiya Allah ya sa zaman lafiya Allah kai mana arziki kai mana wadata ka tsare imaninmu ka tsare mutuncinmu ka tsare addininmu ka tsare rayuwarmu Allah kai wa ƴan kasuwar mu albarka ka ƙara musu ƙarfin tattalin arziki halin da ake ciki Allah ka inganta mana Allah ka inganta mana tsaro ka inganta mana zaman lafiya ka inganta mana tattalin arziki Allah ka tsare imaninmu da mutuncinmu da addininmu Allah ka sa wannan damuna ta yi albarka Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ta amfani da shi Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da rahamanka da jin ɗanka da alkhairinka ka wannan ta.